نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قاون ينا سوزي مسلينتا kana so zaka shiga addinin musulunci kana so ka musulunta kai kake so ka musulunta ko wani ya maka dole ba wanda ya maka dole a ina kake a nan garin Gombe ina wace unguwa Ngoku To kai kashe sha'awar musulunci da kanka ba wanda ya ma dole to zan gaya maka abinda ake shiga musulunci da shi in ka amince ka musulunta ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah abinda kace cikin harshen larabci daga yau na amince na yadda na gamsu babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai ka yadda zakai haka kace ka amince annabi Muhammadu manzon Allah ne bawan Allah ne ka yadda kace annabi Isa bawan Allah ne manzon Allah ne ba dan Allah bane ka yadda to wannan shine musulunci me sunanka sunanka ha Samuel to kana so a ci gaba da kiranka Samuel ko kana so a canza maka wani suna da kake ji na musulmi wanne kake so akwai wani suna da kake so wanda kaji ana faɗa na musulmi kalalibo kai tunani lalle kan kalalibo yace maimakon Samuel wanda Samuel bashi da wata illa amma yace a canza masa zuwa Muhammad to za a dinga kiranka Muhammad kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama yace ku sa sunana ku dinga sawa ƴaƴanku sunana amma kada ku dinga alkunya irin alkunyata dan haka sunanka Muhammad maimakon Samuel yanzu takaddunka da duk komai zaka gyara su koma Muhammad da sunan da ke gaban sunanka to shikenan yanzu akwai muna da makaranta kana karatu to yanzu zaka fara akwai makarantar mu tana nan a Jankai Primary School ana karatu Asabar da Lahadi ana koyar da addinin musulunci zaka je ka register ka dinga zuwa kana karatu kana sana'a wace sana'a kake yanzu eh yanzu fa to ba matsala wannan aikin naka insha Allah za a taimaka maka akai to Allah ya taimaka ga yan committee can za su yi maka bayani me ya kamata kai yanzu suna nan sun shirya za su yi maka bayani yau muna 22 ga watan Ramadan hijira 1440 wanda ya zo 27 ga watan 5 2019 saura kwana biyu ko a rantsar da sabon gwamna ko to Allah ya ba mu sa'a muna nan a cikin suratul baqara za mu tashi aya ta 145 na'am
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim walain ataita alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ
Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da bayyana mana a cikin wannan aya ta 145 dangane ga mas'alar al-qibla mas'alar fuskantar Ka'aba maimakon Baitul Maqdis a farko wanda wannan mas'ala ce ta addini ko mas'ala ce ta aqida ko mas'ala ce ta da'a ta biyayya ta sallamawa ga Allah subhanahu wa ta'ala mun ce hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kalli baitul maqdis bayan hijira har tsawon wata 16 ko wata 17 tun ranar litinin 12 ga watan rabiul awwal da annabi ya shiga madina yana sallah yana kallon baitul maqdis har zuwa 15 ga watan sha'ban shekara ta 2 bayan hijira Allah ta'ala ya umarci manzansa da ya juya daga kallon baitul maqdis ya dawo yana kallon ka'aba wannan mas'ala ta tada kura tsakanin yahudu da nasara da maguzawa wanda dama addinai a lokacin guda uku ne biyu ne ko uku ne sai musulunci ya zo ya zama na hudu akwai yahudanci da mabiyansa akwai nasara da mabiyansu akwai maguzawa da mabiyansu da su ma kashe-kashen su to sai musulunci ya shigo a tsakiyar wannan yanayin sai aka samu hujjoji da ake kafawa da dalilai da ake bayarwa cewa addinin musulunci nan ba wai sabon abu bane shine addinin annabi Nuhu tun daga annabi Adam zuwa annabi Nuhu zuwa annabi Ibrahim zuwa annabi Musa zuwa annabi Isa zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan jerin annabawa ga baki daya duka akan musulunci suke duk akan musulunci suke addini daya suka yi saboda haka Allah ta'ala yake kalubalantan yahudu cewa sun riga sun san cewa ko dai ta hanya hudu cewa ko ta hanyar sun san cewa za a aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da alqur'ani kuma a cikin alqur'anin za a umarce shi da ya kalli ka'aba ne in zai salla sun ga wannan a littafin su ko kuma na biyu sun san cewa alqibla annabi Ibrahim da dukkan annabawa in suna yin salla suna kallon ka'aba ne a lokacin da suke sallah, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin fihi ayatun bayyinatun maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Da haka sun san Ka'aba ita ce ɗakin farko da Allah ta'ala ya sanya ga dukkan annabawa, saboda haka babu sabani akan wannan. Ko kuma hanya ta uku, sun san cewa za a aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma tunda annabi gaskiya ne zai fara kallon Baitul Maqdis zuwa dan wani lokaci, daga nan Allah zai juya shi ya kalli Ka'aba. Sun san da wannan. Ko kuma sun san Allah cikin hikimarsa yakan sa a fara yin wani abu, daga baya soke shi sai a samu nasikh da mansukh. Dan haka dayan hudun nan ne Allah yake kalubalantar su da shi, cewa ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bihi fala'natullahi 'alal kafirin. Sai Allah ta'ala yake dada bankado irin kunshe-kunshe da ke cikin yahudanci da nasaranci da maguzanci, yake gaya wa annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa wala in ataital lazina. Kun ga anan wala in, an sa lamul qasami, an sa in harfu shartin, ga shart ga qasam a cikin aya guda. To idan shartu yazo sharadi, kace wallahi in kai kaza zan maka kaza, to da wallahin da in kai kazan ko ne yana buƙatar jawabi, domin ka rantse sai ka faɗi dalilin da yasa ka rantse. Haka in ka sa sharadi sai ka faɗi dalilin sharadin. In ka shiga zan baka kaza, wallahi zan maka kaza in kai kaza. Saboda haka anan sai Allah ya hada biyun. To ko ba zai yi a bada jawabin duka biyun a lokaci guda ba, sai aka ittifai da guda, cewa Allah ya ce wala in, wallahi in ataital ladina utul kitaba, inda zaka zo da ma'abota littafi. Suwaye ma'abota littafi? Sune yahudu da aka bawa at-taura, da nasara da aka bawa injila, da su Allah yake magana ya ahlul kitab la taghalu fi dinikum. Saboda haka Allah yace da zaka zo musu bi kulli ayatin, da kowace irin aya, sawun ayan nan kauniya ce ko aya ce shar'iyya. Aya kauniya shine mu'jiza, da zaka zo musu da mu'jiza da ke tabbatar da gaskiyarka akan abin da ka zo da shi. Ko kuma da zaka zo musu da aya ta alqur'ani daga Allah ya ce ayi ma tabi'u qiblataka, wannan shine jawab. Allah ya ce ba za su taba bin alqiblarka ba, wanda ku bai bi alqiblarka ba kaga bai bi addininka ba. Tunda alqiblar nan ita ce addinin, duk musulmi gabaki ɗaya suna da alqibla ne guda ɗaya. Yadda za ku ga Allah ta'ala cikin hikimarsa, duk abin da yace mu yi akwai haɗin kai a cikin sa, duk abin da Allah yace mu yi akwai dunkule al'umma da mulmule ta da cure ta da lailaye ta a guri ɗaya. Misali mu ɗauki tauhidi, Allah yace kada a bautawa kowa sai shi, wannan haɗin kai ne. In kowa ya bautawa Allah, to kaga an zama ɗaya. Amma da wani yayi shirka, to sai a rabu. Amma in kowa ya tsaya akan tauhidi, kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'asallahu nabiyyan mubashirin wa munzirin. Saboda haka mutane da can Allah ɗaya suke bautawa, inna hazihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun ko fattaqun. Saboda haka Allah ɗaya ne ake bautawa, saboda haka an samu tauhidin abun bauta da kuma tauhidin waɗanda za su bauta masa. Sannan na biyu, Allah sai ya aiko mana manzo guda ɗaya don ka ararrabu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine manzon Larabawa, shine na Hausawa, shine na Yarbawa, shine na Afirka, shine na China, shine na India, shine na Asia. Duk inda ka je duniya in ka tarar da musulmi, kace Muhammad zai ce Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. To da haka kaga Allah ya aiko mana manzo ɗaya don ya hada kanmu. Kada ka ce to kai wani kabila ne ma tukunna. In yace ni kabila kaza ne, kace to waye annabin kuku? To duka duniya, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nazira. Duk Allah ya aiko annabi ne ga duk duniya gabaki ɗaya, manzo ɗaya ake bi. Kun ga anan an samu me? An samu haɗin kai ɗaya. Sannan abu na uku shine sallah. To ita sallah ita ma haɗin kai ce, domin sallah tun daga limancinta akwai haɗin kai. Za ka ga sallah biyar da muke yi tana haɗa kan mutanen unguwa, azhar, la'asar, magariba, isha, asuba, duk mutanen unguwa za su haɗu su sahu sahu a bayan liman guda ɗaya. An samu me? An samu haɗin kai da kuma da jagoranci. Sannan sai aka sa sallar juma'a ita kuma. Ita kuma sallar juma'a za ta dinga haɗa mutanen yankuna, domin sallar juma'a ba iya unguwa ba, za ka ga wanda suke gefe za su zo a haɗu fiye da yadda ake haɗuwa a kamsu salawati. Kaga juma'a ta haɗa kan mutanen yankin a guri guda. Sannan sai kuma sallar idi. Idi guda biyu, idin ɗaya ga watan Shawwal da idin goma ga watan Zulhijja. Waɗannan ranaku masu daraja, Allah ta'ala ya ce a fito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya sallar idi, fa salli li rabbika wanhar, an fassara shi da sallar idi. Saboda Annabi ya fito ya jagoranci sallar idi, wanda idin nan yana haɗa mutane a guri guda ƙarƙashin jagorancin liman guda, yayi huduba ya sallah, ya sallah ya huduba, ya haɗa kan mutane. To sannan kuma kun ga wannan haɗin kai ne. Sannan in muka ɗauki ita kanta azumi, shi kansa azumi ai a wata ɗaya duk duniya take ɗauka, sai dai a samu sabanin ganin wata, wasu su gani yau, wasu su gani gobe. Amma in ba haka ba, babu sabani a kan watan. Duk gabaki ɗaya musulmin duniya kaf, babu wanda ya ce shi yanzu ya daina yin azumi a watan Ramadan. A ce to kai a wani wata za ka yi? Ya ce ko dai Shawwal zan ɗauka, ko Zulƙada, ko Rabiul Awwal, ko Rabiul Sani. Duk musulmin duniya kaf sun yadda a yi azumi duk duniya a cikin wata ɗaya. Wannan menene? Haɗa kan musulmi ne. Sannan ka ɗauki abin da ke gaban wannan me? Aikin haji. Aikin haji, wa azzimfin nasu bil haji, ya a tuka rijalan, wa ala kulli damirin, ya a tina min kulli fajjin amiq, li yashhadu manafi'a lahum. Sadaka an Ibrahim, bayan ya gama gina ɗakin Allah, sai ya kira, ya yi shela, ya yi sanarwa, ya yi yekuwa, duk kowa ya taho ya zo ya aikin haji. Wannan ya sa daga gabas, da yamma, da kudu, da arewa, ko ina ana zuwa. In ka je Makka sai ka ga karamar duniya a gabanka, in ka je Mina kai ta ganin tutocin ƙasashe, wasu daga America sun zo aikin haji, wasu daga Ingila sun zo aikin haji, wasu daga Jamus sun zo aikin haji, wasu daga Faransa sun zo aikin haji, wasu daga China sun zo aikin haji, wasu daga India sun zo aikin haji, wasu daga Afirka ƙasashe daban-daban sun zo aikin haji. Kowa wani ma baka jin yarensa, kaga wani baki, kaga wani fari, kaga wani dogo, kaga wani gajere, kaga wani wada, kaga wani darawada, wani duk tsawonka sai ka daga kai zaka ga fuskar sa yafi ka tsawon ma. Mutane iri-iri, duk kowa sun amsa me? Sun amsa kiran Allah daya, sun taho sun hadu a gari daya, sun hadu a rana daya, rana Arfa. Duk gabaki daya an hadu, kuma ana sanye da tufafi iri daya, kuma ana kiran Allah daya a gari daya, a rana daya, da tufafi iri daya, ana kiran Allah daya, ana sanya bada me yardarsa da aljanna. Kun ga ashe kenan waɗannan ibadun duka haɗin kai ne. Saboda haka alƙibla da aka ce dukkan musulmi duk inda muke a duniya mu fuskanci alƙibla daya, wannan sign ne da symbol ne na haɗin kai tsakanin musulmin duniya gabaki ɗaya. To saboda haka Allah ta'ala ya ce to tunda haka ne ita alƙibla addinin ka ce, to wani ba zai ba alƙiblar ka ba. Da haka Allah ya ce wala in ataita allazina utul kitaba, lalle tabbas, lalle haƙiƙa, lalle wallahi, da zaka zo da mazowa littafi ko ma abota littafi Yahudu da Nasara, bi kulli ayatin, da kowace irin hujja, da kowace irin aya, da kowace irin dalili, ma tabi'u qiblataka. Jawab shine ba za su taɓa bin alƙiblarka ba, domin sun ba alƙiblarka ai sun ba addininka. Wanda ka ba alƙiblarsa ka ba addininsa. Ta Allah ce wa ma anta bitabi'in qiblatahum, da haka kai ma ba mai bin alƙiblarsu ba ne. Allah ce kai ma ba za ka bi ba, tunda ba za su ƙi alƙiblarka ba, kai ma ba za ka ba alƙiblarsu ba, domin su ma suna da tasu alƙiblar. Idan Yahudu za su yi nasu ibadun, za ga sun kalli wani garu, suna haka da kai kamar jangwala gwada, sun sa wani ɗan mayafi haka a kansu, sunan suke kallo. Haka nan za ka ga in Kiristiyaniti kake, alƙiblarsu daban. In Yahudanci kake, alƙiblarsu daban. In Maguzanci kake, alƙiblarsu daban. Da haka Allah ya ce mu ma musulmi alƙiblarmu daban. Shine duk inda muke a duniya mu juya mu kalli Ka'aba. To Allah ta'ala ce wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd. Haka nan shashin su ba masu bin alƙiblar shashi bane. Wannan shine ƙarshen hujja. Su ba za su bi naka ba. Kai ba za ka bi nasu ba. Su ma shashi ba zai bi na shashi ba. In kaga an hada kai tsakanin Yahudu da Nasara da Maguzawa, to mu za a cuta. Nan kan Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Allah ya ce ya ku masu imani, kada ku riki Yahudu, ku riki Nasara, su zame muku masoya ba Allah ba. Shashin su masoya ne ga shashi, amma za a cuce mu. In kaga ana mitin ana haduwa, ba wai dan Yahudu sun yadda da Nasaranci ba, ba dan Nasaranci sun yadda da Yahudanci ba, sai dan a cuce mu. Dan haka Allah ya ce wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Su kafirai Allah ya ce dukkanin su masu san juna ne, masu hadin kai ne in za a cuce ku. Idan ku ma ba ku hada kanku ba, kuka bari sabani ya murkushe ku. Tsakanin musulmi da musulmi ba a gaisawa, tsakanin musulmi da musulmi ba a sallama, tsakanin musulmi da musulmi ba sassauci. Matsalar da ke tsakanin mu ta musulmi ta hujja ce da dalili. Kayi abu ba daidai ba, a tambaye ka hujja. Ina hujjarka, ina dalilinka, da me ka dogara? In kana da hujja ka kawo, in baka da hujja kai a kawo ma. Shi yasa mai abun fada baya fada, mai nassi baya naushi, mai hujja a baka baya harbi da baka. In ka ji mutum ya fara tattara hannu, to dalilai ne suka kare a cikin account dinsa. Wato akwai karancin dalilai, yana da talaucin dalili, akwai talaucin dalili. Kana abu a ce mai hujjarka, ce hujja eh hujja hatu burhanaku, hujja ma kake nema eh. Akwai wanda yace mai hujja, yace hujja, yace a ba irin wannan ba, wai dalili. Yace okay, to na dauka hujja irin wannan kake so. Ya ga ana dunkula hannu, za a bashi hujja. Yace a ba irin wannan ba, hujja ta dalilan da ka dogara da su kake abin nan. Ai an ce kakkai abu sai kana da aya ko hadisi ko wani cikin magabata suna yi, ko da ijma'i ko da rijayi, to sai ka kawo a gamsu. To ba duka ake so, ko zagi ko cin mutunci ko kage ba, tattaunawa ake. Wani abu yana faruwa a Sudan, yana burge ni duk sanda naga ana yi. Wato in akwai sabani tsakanin wata kungiya da wata kungiya, sai a hada shan shayi, sai a gayyaci bangarorin guda biyu, sai su zo kowa da littafinsa, wani ma ga rabin mota yake zuwa da shi, ya tara a gabansa, wannan a gabansa. Sai a ce to bismillah, abin nan da kai kake yi muna so ka kare shi, kai kuma da kace ba za a yi ba, muna so ka bada hujja ba za a yi ba. Malam a gama munazaran nan, kaga ana ta surutu kamar za a kai duka, amma har a gama wani ba zai taba hajjikin wani ba. A zuba dalili, a zuba dalili, wannan ya zuba dalili, a ba wannan minti 15 yayi ruwan ayoyi da hadisai, a ba wancan shi ma yayi ruwan nasa, a gama a gaisa a tashi a tafi. Amma mu a Najeriya haka baya yiwa. Da an hadu wani yaji za a kada malaminsa, yaji ana hu malaminsa ruwan ayoyi, shi ya fara inkina, sai ce a tashi taron. Kaga to shi yasa anan buba ma iya wayewan mu har yanzu bata kai. In akwai sabani a zo a baje koli, a bada ayoyi da hadisai ba, a bada hujjoji da dalili. In an gama kuma a gaisa a watsi, kalas. Wannan shine abinda Allah ta'ala ya ce ba za su bi alƙiblarka ba, kai ma ba za ka bi tasu ba, su ma shashi ba za su bi alƙiblar shashi ba. Da haka sai Allah ya kira mu musulmi mu hada kai mu bi alƙibla daya. Wallazina amanu ba'dhum awliya'u ba'd, wanda suka yi imani والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله الله يجدون أنها سكاهد سفوفنا والمؤمنون والمؤمنات دمومني مزا دمومني ماتا بعضهم أولياء بعض شاشنسو مجبنتاني مسوياني ماسوغو ينباياني قشاش يأمرون بالمعروف دكا ننسو بسنا أمرني دا أيكي كاوا مرعا منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان كواينا أمرني دحني غرغدن إيكوانسا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر كونغا سبا أكو شاشنسو مسوياني غشاشي نبيو سنا أمرني دا كاوا na uku suna hani da mummuna sannan na hudu wayu qimuna salata suna tsaye da sallah na biyar wayu utuna zakata suna bada zaka na shida wayu tiuna Allah wa rasulahu suna da'a ga Allah suna da'a ga annabi ulaika masu irin wannan sifa sayarhamuhumullah su ne Allah yake jin kansu su Allah yake wa rahama rahama ta duniya da rahama ta lahira saboda haka wannan yana nuna mana mahimmancin alƙibla da ko fuskanta alƙibla dama mun yi bayani jiya sharadi ne na ingancin sallah ka kalli gabas wajibi ne mutum yana sallah ya kalli alƙibla kuma in ma mutum ya manta alƙibla yana tsakar sallah aka zo aka tunatar da shi sai ya juya ya kalle ta idan kuwa mutum ya rasa alƙiblan sai ya ijtihadi in ya ijtihadi ya gama sallah wasu malaman sun ce in lokaci ya fita aka zo aka nuna maka ba nan ne ba sai ka sake ba idan ko lokaci bai fita ba wasu malaman suna ga sai ka sake wata sallar wasu kuma suka ce a tunda ka ijtihadin ka kai sallah wani bai zo ya nuna maka cewa ba alƙibla kake kallo ba sai da ka gama sallah ka tashi zakai ta biyu sai wani ya ce wai dazu da zakai azhar ina ka kalla kace na yace anan kudi ce ka ganda ake kallo nan ne nan kisa ake neman dan gari ko kuma yanzu Allah ya taimake mu a cikin waya ma akwai software iri-iri waɗanda applications wanda za ka yi amfani da su wani ma application ɗin saboda kansa ma za ka ga cewa yana nuna maka yana hawa kan wato abinda sai ka ji kiran sallah da ya saitu har distance ɗin da ke tsakaninka zai nuna maka tsakaninka yanzu da maka kilometer 2000 ko da kaza zai gaya maka sannan kuma zai maka saiti yadda in ka rikice da ka ajiye wayarka ka juya ta za ta nuna maka inda wato alƙibla take kaga an samu wannan saukin dan mafi yawa zaka ga akwai wasu injina ma da ake kafawa in za a yi sabon masallaci wanda ta hanyar sa za a gano saitin inda za a kafa wato abin nan din masallacin yadda zai kalli gabas sosai to wannan ci gaba ne dan haka Allah ta'ala yace wala in ataita allazina utul kitaba lalle tabbas wallahi da zaka zoma da ma'abota littafi bi kulli ayatin da kowace irin aya ma ta bi qiblataka Allah ya ce ba za su ba alqiblar ka ba kenan su ba hujja suke nema ba san rai ne da san zuciya irin wannan sarran na taqalidi shi Allah yake hana mu shi manzon Allah yake hana mu idan mutun ya ga gaskiya a hannun kowa ya karba kada mutumin da baya mazhabarka ko baya kungiyarka ya zo da gaskiya ka ki karba wannan musulunci ya hana mutum ya bi san rai ko san zuciya kun ga waɗannan ai san zuciya ne a zo maka da hujja ka ki karba wala in ataita allazina utul kitaba bi kulli ayatin kowace irin aya ka kawo ma tabi qiblataka kaga ashe ba hujja suke so ba in hujja suke so ya kamata in an ba su hujja su yi me su sallama su biyayya dan haka Allah ya ce to kai ma wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka bi alqiblar su ba lakum dinukum waliyadin wa ma ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd sannan shashin su ma ba sa bin shashi alqibla wa qalatil yahudu laysatil nasara ala shay'in wa qalatil nasara laysatil yahudu ala shay'in wa hum yatluna alkitab dukkanin su suna karanta littafi amma yahudu sai su ce nasara ba sa kan addini ingatacce nasara su ce yahudu ba sa san ba sa kan addini ingantacce wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu yahudu su ce ka zama ba yahude sai ka shiryu nasara su ce ka zama ba nasare sai ka shiryu wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara nasara su zo su ce sai ka zama ba nasare zaka shiga aljanna wadannan su ce sai ka zama ba yahude zaka shiga aljanna tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah ya ce wannan gurace guracen zuciya ne kawai ba wai hujja ce ku kawo dalilin da ya nuna cewa sai an yi yahudanci ko an yi nasaranci za a shiga aljanna aljanna wai ta waye ta Allah ce to ayi abin da Allah yake so kuma duk hujjar da ta sa kai imani da annabi Isa annabi Muhammadu yana da irinta da wacce ta fita duk hujjar da ta sa kai kai imani da annabi Musa annabi Muhammadu yana da irinta da wacce ta fita duk abin da aka ce a cikin at-taura an faɗi wanda ya fishi al-qur'ani duk abin da aka faɗi a cikin injila an faɗi wanda ya fishi a cikin al-qur'ani to hujjar da ta sa kai yadda annabi Musa annabin Allah ne irin ta ce za ta tilasta maka ka yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne irin ta ce kuma za ta tilasta maka ka yadda cewa annaba wannan dukan su gaskiya ne dalilan da ka karba na miracles dalilai da hujjoji da ayoyi na Qur'ani da ayoyi na mu'jiza ba su bane dai guda biyu ayatun shar'iyya da ayatun kauniyya an baka hujja ta baki an kuma nuna maka wata mu'jiza to mu'jizan nan da annabi Isa ya zo da ita ai yakan zo ya warkar da mai makaho ko ya warkar da makaho sannan ya warkar da kuturu ya warkar da gurgu an je makabarta an nuna masa kabari ya ce tashi da izinin Allah wannan na cikin kabarin ya tashi ba su ne mu'jizozin ba da makamantansu to annabi sallallahu alaihi wasallama an fita yaki sai aka gwalitse wani sahabi ido idan sai ya ciro sai zama igiyar idan ce ta rike idan yana reto ya rugo da guju wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi ya kama kwayar ya murmula ta sai ya tura ta cikin raminta kawai sai ya shafa shikenan sai ido ya koma yadda yake har sahabin yake cewa daga baya nake tunanin wacce ce ma ya faru a kanta saboda koce ta koma normal garau kamar bai ciwo ba wani sahabi annabi ya tura shi aiki ya kare da yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwance da ya daddaure kafa ya ce kwance yana kwancewa sai ya shafa kafa ya ce tashi sai tashi ya tafi gida kawai da ta kubbara suntu ya kasa tafiya annabi ya shafa ta ya ce tashi kaga mu'jiza so da kuma mu'jizar da ta gamsar da kai daga annabi Musa ya daki dutse ya fashe ruwa ya tau shi annabi daga cikin hannun sa ma ruwan ya fito to kun ga ji annaba wannan gaskiya ne da ka mu mun yadda da annabi Musa annabin Allah ne manzon Allah ne wanda suka yi magana da Allah mun yadda da annabi Isa annabin Allah ne manzon Allah ne wanda Allah ta'ala ya halicce shi ta hanyar kun fa yakun inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun mun yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne Qur'anin da ya kawo gaskiya ne at-taura gaskiya ce zabura gaskiya ce injila gaskiya ce Qur'ani gaskiya ne dukkan annabawan Allah la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na to haka Allah ya ce wala inittaba'ta ahwa'ahum Allah ya sake rantsuwa da kuma sharadi lalle tabbas in ka bi son zuciyarsu soyayyen zuciyarsu domin Allah ya ce dama ko shari'a ko son zuciya summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun na dora ka akan shari'a ka bita kada ka bi soyayye na son zuciya kai abinda mutum yake so ya ce ayi shine san rai da son zuciya ba dalili ba hujja a ce me hujjarka kace haka nake so ko haka na gani ko haka na ga dama ko haka na fahimta ko haka nake so ayi ko ra'ayi na ne me ra'ayinka ba ka da hujja sai ka ce haka nake so ko ba za a yi ba haka na ga dama damawa ina hagunto duk waɗannan maganganun ba su da tabbas haka Allah ya ce walainittaba'ta ahwa'ahu lalle wallahi in ka bi soyayyen zuciyarsu min ba'd ma ja'aka min al-ilm bayan ku ga abin da ya zo maka na ilimi, bayan dalili ya zo maka da hujja, an saukar maka da wahayi, an baka hujja, an baka dalili, sai ka bi san rai da san zuciyarsu, to innaka idan, lalle kai a wannan halin lamina zalimina, ka tabbata cikin azzalimai. Muna da wasu idan da iz da iza. Ita iz, iz yana nufin zamanin da ya wuce, iza zamanin da zai zo, izan yanzu, su uku haka suke aiki. In ka ce iz ya wuce, wa antum hina idhin tanzurun, a yayin nan da abin ya faru kuna kallo abin ya faru. Idhan yanzu, iza gaba, iza tadayantum ko in za a yi bashi, iza qumtum ila salati, kaga ba a riga an tashi ba, iza qara'atul qur'ana. Saboda haka waɗannan wato a yayin da kaga dalili ka kauce ma dalili ka bi san rai, Allah ya ce innaka idhan lamina zalimin, kai a yayin da ka saki dalili, ka saki hujja, ka saki ilimi. Menene ilimi? Alkitab wa sunna, qala Allah qala rasulullah, wannan shine ilimi. Saboda haka abinda sahabbai suke kai shi yake ƙara tabbatar da wannan. Alkitab wa sunna wa ma kana alayhi salafu salih min al-aqida wal ibada wal muamala wal akhlaq. Alkitab kitabullah, wa sunna sunnatu rasulillah, wa ma kana alayhi salafu salih. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin, abdu 'alayha bin nawajis. Ku rike littafin Allah, ku rike koyawan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni taraktu fiikum ma anta masaktu bihi ma lam tadhillu, kitab Allah wa sunnati. Wadaka ilimin da Allah yake nufi anan ilimin wahayi. Idan ga ilimi Allah ya ce, annabi ya ce, ka saki wannan abun ka bi san ranka ko san zuciyarka, to ka tabbata lamina zalimi, wato kai ɗaya ne daga ciki, ba a ce kai ne azzalimin ba, sai aka ce duk inda aka ga gungun azzalimai to a saka ka a ciki. Wannan yafi kaiwa mutuka da a ce maka azzalimi. Duk wani taro da ake na zalunci to kai ma memba ne a ciki, duk wata kungiya ta azzalimai to kana ciki. Shi ko zaluncin nan mun ce kashi hudu ne, akwai azlamu zul, mafi girman zalunci shine shirka, inna shirka la zulmun azim, shirka babban zalunci ne. Sannan akwai kafirci, wal kafiruna humuz zalimun. Sannan akwai zalunci na ka zalunci kanka, wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Akwai kuma zalunci ka zalunci wanda yake kasanka, iyakum wa zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyama. Saboda munin zalunci Allah ya kore kansa, yace wala yuzlimu rabbuka ahada wa ma rabbuka bizallamin lil abid. Wala yuzlimu rabbuka ahada wala tuzlamuna shay'a wala tuzlamuna naqira wala tuzlamuna fatila. Saboda haka Allah ba zai zalunce ka ba, ko dan me kake da shi na alheri sai Allah ya tare maka shi. Faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu. Dan haka anan Allah subhanahu wata'ala ya koya mana, wato da ko wadannan aya da muka karanta tana koya mana darasi da yawa. Daga cikin darussan akwai cewa kwadayi wajen shari'a, mutum lalle yayi kwadayi cewa Allah ya dora shi akan tafarkin Annabi sallallahu alaihi wasallama, sai da yace annar rasula kana harisan ala hidayatil khalq. Annabi mai kwadayi ne yaga kowa ya shiryu, kowa ya bi gaskiya, kowa ya tsira. Yace kamar ni da ku kamar fada wuta ne, akwai wani kwaro in yaga haske sai ya fada wuta. Annabi yace na sa mafici ina kore ku, ku taho in kore ku, ku taho in kore ku, saboda bana so kowa ya shiga wuta, in ba dole ba a so a shiga wuta. Sannan kuma na biyu, shiddatu inayati haulai allazina utul kitaba wa annahum mahama utu min alayat fa innahum lan yansa'ulaha. Sannan Allah ya nuna mana tsananin girman kai, inat na wato wadanda aka ba littafi, duk irin hujjar da zaka ba su, saboda masu inadi ne, ba za su karbi hujjar da dalili ba. Sannan kuma Allah ya gaya mana cewa waɗanda aka ba littafi ba za su taɓa bin alƙiblar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, tunda ko ba za su bi alƙiblarsa ba, wannan alama ce na ba za su bi addininsa ba, domin alƙiblar mutum shine addininsa. sannan na hudu cewa Ka'aba ita ce alƙiblar musulmi wacce ta shafe su su kadai, sauran addinai ba sa kallon Ka'aba kamar yadda muke kallanta. Wannan yasa muke bambanta ko ina muke a duniya alƙiblar mu daya ce inna awwala baitin wudi'a lil-bakar mubarakun wa hudal lil-alamin. Da haka Sheikhul Islam yake cewa innal masjidal haram qiblatun likulli al-anbiya, shi wannan masallaci mai arfarma qibla ce ta dukkan annabawa, duk annabawa alƙibla ɗaya suke kallo. Sannan kuma na biyar yana nuna mana wajabcin in kaga gaskiya ka bita, kada ka tsaya kana bata lokaci cewa malaminka bai faɗa ba ko a kungiyarka ba a yi. Sannan na shida Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai taba karkata zuwa ga wani abin da ba Allah ne ya saukar masa shi ta hanyar wahayi ba. Sannan na bakwai wato musulmi yastahilu shar'an an yattabi almuslimu tariqatal yahudi wan nasara, musulmi ba zai taba bin tafarkin yahudu da nasara ba, so da Allah ya ce ma anta bitabi'in qiblatahum, kai ba za ka bi alqiblar su ba, ba za ka bi koyarwar su ba. Don haka wannan shashi ne na fa'idoji da za mu fahimta daga cikin wannan aya. Sannan wannan aya tana nuna mana hakikar ilimi shine ilimin shari'a, bayan annal ilma haqiqa huwa ilmu shari'a. Indai an ce ilimi kaji ana yaban karatu, to ana nufin ka fara karatun tauhidi da karatun musulunci, sai ka je kai fizik ko kai chemistry kai biology kai fannoni, waɗannan duk amfanin su yana nan a duniya, za su amfani musulmi, su amfani ƙasa, su amfani mai. Ayi karatun addini dan a shiga aljanna, ayi karatun zamani dan a samu ilimin sana'a da aikin yi. Wannan shine abin da ya kamata. Sannan an gaya mana cewa da zalunci da adalci ana hada su da aikin mutum ne. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi innaka idhan lamina zalimin, ba faɗi kowa ba, kowa zai iya shiga nan. Gashi khitab din an yi shiga annabi amma ana nufin al'ummansa, kamar da yace thumma la in asharakata la yahbatanna amaluka wala takunanna min al-khasirin balillaha fa'bud wa kun min ash-shakirin. Dan haka wannan aya tana nuna mana hatsarin ban sun rai da bin san zuciya da kuma kaucewa gaskiya mutum yana da dalili. Sannan kuma na ƙarshe تحذير الأمة من اتباع أهواء غير المؤمنين. أن جاكن نمو أن صورة تدمو أن فرقتامو أكن كدمو كسكرة مبسرا وسو تاردت ومنا دا دليلي منا دا حجة دا قواجن الله سبحانه وتعالى. وننزام سأيا وإننا مكفأ دا ديدي الله يبام لادا إننا مكي كسكري الله يافي منا مي تنبيا يتي كومي غسكيان چيوا دا أكي چيوا sai mala'iku sun daura auren mutum a sama da kwana 40 kafin a daura a nan ƙasa jiwa. Ni ban taɓa jin wannan ba ma. Sai yau. Ba na zaton akwai wata magana tabbatacciya irin wannan. Kawai in ka ga mace kana so ka aura, to ya za ka yi ka san mala'ikun sun daura? Ta wace hanya za ka sai? Haka jira sai sun auna sun daura da kwana 40 sannan za a daura. Na farko wani mala'ikan ne waliyinka, wanne ne waliyinta? Sannan kuma su daura are me sadakin a can sama? Sannan aje dai ina za a daurin auren? Sannan kai an gayyace ka? Na biyar kenan. Na shida ya kasan an daura? Na bakwai ya aka kasan akwai kwana 40 tsakani? Tunda baka daura naka da kwana 40 ba, kaga ashe kenan tun kafin kwana 40 wannan mata ta zama matarka. Kaga na bakwai kenan tunda ka san matarka ce, kaga ba sai an daura wani anan ba. Me amfanin a daura a sama a daura a ƙasa? In an daura na saman ya isa, to ya akai kasan an daura na sama? So da haka tambayoyi ne suna nan jingim da ke nuna wannan kissan ba gaskiya bace. Shin ya halatta yarinya ta guje wa iyayenta dan sun hana ta auren wanda ba kabilar su bane? Kar ta gudu, ta je ta samu babban malamin garin ko sarkin garin ta gaya masa, na samu wanda nake so, ina so mai martaba sarki ko hakimi ko dakaci ko mai unguwa ko gafarta malam ko shugaban wannan kungiya, da Allah a bincika iyayena, ba na so su firgita ni in gudu in shiga duniya. Na samu wanda nake so, kuma mutumin kirki ne a zatona, amma ayi bincike, amma su saboda bambancin kabila sun ce wai kabilan mu daban. To wai kabilan nan su ba fa kabila ne? Kowa ma kabila ne. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, sai da a ce kabilan Hausawa, kabilan Fulani, kabilan Bare-bari, kabilan Yarbawa, ƙabilar Ibo, ƙabilar Terawa, ƙabilar Tangale, ƙabilar Wajawa, ƙabilar Jukun, ƙabilar duk ƙabilu ne mu. Ba wani wanda zai wani ya ce wani to sai me kuma. Allah ya ce shi ya sa mu ƙabilu daban-daban. Ba laifi muka yi wa Allah ba, duk wanda kaga ya fito a wata ƙabila fa ba shi ya zaɓa ba. Allah ne ya rarraba. Hidin ba ka san rabon da Allah yi. Ya ka fito a Bahaushe shikenan, ka fito a Bayarabe shikenan, ka fito ba laifinka bane, ba zaɓinka bane, kuma ba laifi bane ka zama wata ƙabila. Ba wata ƙabila da aka ɗora mata laifi don tana ƙabila. Ba laifi bane, Allah ne ya sanya mu haka. Mu dan me za mu dinga muzanta juna? Muna da matsala guda uku, kullum ina ba ku misali da ita. In mutum ya musulunta sai a riƙe tarihi, sai wata na ce ai tubaye, ai tubabbe ne, haba wallahi tubabbe ne. Tuban ma ya zama laifi? Tun ya tuba sai me? Abubakar, Umar, Usman, Ali, Talha, Zubair, al-ashratu mubashiruna bil janna, duk tuba suka yi. Kuma shikenan mutum ya tuba sai zama abin laifi? Har iyaye da kakanni ana cewa ai tubabbu ne. To sai me? Tubabbu fa wa tubu ila Allah jami'an. Allah ya ce kai ma ka zama tubabban, ka tuba kai ma. Sannan in mutum yayi laifi ba a mantawa. Ko shekara nawa ne sai ce a shine yana yaro yayi kaza. Don ya tuba fa. Da kabila da tuba da laifi duk abubuwa ne da in suka wuce sun wuce, ko ba a dora mutum su, da haka mu daina bata mutane suna da sunan kabila. Da haka taje ta kai kara a wajen manyan mutane da suke garin, su kirawo su yi mata sulhu da iyayenta, su fahimtar da su cewa magana kabila yanzu babu ita a duniya, duk an haɗe an zama ɗaya. Addini kawai ake duba shine bambanci, amma ba kabila ba. Ni ne na bi sallah, ina tunanin sallar magariban sai suka ƙara raka'a ta hudu, wato isha suka yi. Malam anan yaya zan yi, ya kai? Ai ka riga kai, kamata ya ka gaya mana yadda kai. Ko in mun ji yadda kai sai mu ga yadda za a gyara. Kaga bai kamata kai ka tashi ba, kamata ya tunda sun tashi ta hudu, kai ko magariba kai uku sai ka zauna, kai zaman ka kawai. Har sai liman ya ci ko ta hudin ya zauna yayi tahiyya yayi sallama sai kai sallama, saboda kai taka sallar ta kare kafin ta liman ta kare. Daka sai ka jira shi, kamar yadda in sallar liman ta kare taka bata kare ba ya kake yi, ka zo ka tarar da liman yana raka'a ta biyu a zahar ce, sai ka bi biyu in yayi sallama ya kake yi. Kana yin sallama ba ka yi, saboda mai sallar ka bata cika ba, sai ka tashi sai ka ci ko biyu. To a lokacin da kuma liman zai hudu kai uku kake, da in kai uku ya kamata kai taka ta kare daga uku, in ka kara ta hudu ta baci. Saboda haka sai ka zauna ka jira su gama tasu, in suka gama suka yi sallama sai kai sallama. Kamar yadda ya faru Annabi ya irin wannan sallah a wajen sallar yaki, yayi sallah wasu da wasu, wasu suka tabo suka zo suka ci gaba da sallah, suka yi sallama suka tafi, wasu suka zo suka dora akai. Yayi raka'a ɗaya da waɗannan suka ci ko ɗaya suka tafi, yayi raka'a ɗaya da waɗannan yayi sallama suka ci ko ɗaya. Da haka kawai bambanci shine a wannan ba matsala bane, tunda ka shiga da niyyar magariba su suna sallar isha. A mazhaban malikiya ne dole sai an samu ittihad tsakanin sallar liman da tamamu. A zahar yake a zahar kake, la'asar yake la'asar kake, magariba kake magariba, isha isha. Amma a mazhaban Shafi'i su wannan ba matsala bane, wa inna malikul limri'in manawa, sun kafa hujja da shashin wannan hadisi cewa abinda kai niya shi Allah zai baka, shi maliman abinda ya niya shi za a bashi. Saboda haka dan ka shiga. Amma mazhabar Abu Hanifa su kana iya samun ma duka sallolin, da yayi ukun nan kai sai ka zauna sai kai sallama, sai ka tashi ka shiga ta hudun kuma da niyyar isha. Su ya halatta kai sallama kafin liman, tunda an yi uku, ukun ka tashi ka sai kai sallama, kaga ka gama magariba. Tunda ya miƙe ɗaya wannan isha ce, sai kuma kai niyya sai kuma ka shiga wannan isha, kaga ka samu sallah biyu a cikin ɗaya. A mazhabu Abu Hanifa su ya halatta ai haka ma. Ka gani, to shine amfanin karanta mazhabobin. In wannan ta koro ka sai waccan ta rike ka, in waccan da ɗan zafi zafi sai ka ga hujjojin kowanne sai ka gamsu da shi. To ana sanadin cewa shugaban ƙungiyar lauyoyin musulmi reshen jihar Gombe da tawagarsa sun iso. To lauyoyi lankwasani da lauyani kuma musulmi, kun ga amfaninku ya zo kenan. lauyoyin musulmi kuna da amfani kwarai da gaske a cikin wannan al'umma tamu, kuma musamman mu da muke aikin da'awa. Wani zai zo ya musulunta ko ta musulunta a tafi kotu, ko su ce shekarun bai kai ba, ko a ce kaza kaza, to anan amfanin lauyoyi wanda suka haddace kundin sai a zo a yi tafadan sakin layi da karan tsaye da mai daya ake cewa akwai sakin layi, akwai cikin baka, akwai gefen baka, akwai saman baka, akwai kasan baka, duk wannan baka baka din da sakin layi da tsakanin kausu da kausu, duk kun san yadda za ku zakulo abin har a kare shi a fidda shi lafiya. To muna muku barka da zuwa da kuma fatan za ku ci gaba da bada gudunmawa, domin aikin lauya aiki ne da zai iya kai ka aljanna kuma zai iya kai ka wuta. Idan kana taimakon wanda aka zalunta, unsur akaka zaliman au mazluman, annabi yace ka taimaki dan uwanka in yayi zalunci, kuma ka taimaki dan uwanka in an zalunce shi. Sahabbai suka ce wanda yayi zalunci ba mu sai da ake taimakon sa ba, wanda aka zalunta ashe yake buƙatar taimako. Yace to shi ma wanda yayi zalunci yana buƙatar taimako, wanda taimako ne? Yace a hana shi yin zalunci, ko a kwato haƙƙin wanda yayi zalunta a mayar musu. Shi ba zai ji daɗi ba, amma an taimake shi duniyarsa da lahira, an raba shi da abin da ya cuta kuma an taimake shi. To lokacin da lauyoyi kuma suka koma suna taimakon wanda ya zalunci, kuma ba sa taimakon wanda aka zalunta, gashi ka tabbatar gonan nan ba ta alhaji ba ce, ya zo ya yi lankwashe-lankwashe, ya kwace ma wani talaka, wanda kai in ka shiga da ƙarfinka da iliminka da dabararka da hikimarka za ka iya tsaya masa a je kotu a yi duk abin da za a yi ƙarshe ka fito masa da haƙƙinsa. To kaga anan lauya ya zama lauyan arziki, ya zama lauyan kirki. Akwai gudunmawa da addu'o'i, akwai 500 daga wani bawan Allah a sa asusun marayu, 200 zan buɗe shago a yi min addu'a, a yi min addu'a Allah ya bani ya ba 'yata miji na gari, 500 daga baiwar Allah, ai Allah ya yi mata rashin lafiya kuma ya hada kan yaranta, amin. 1000 daga wani bawan Allah a yi masa addu'a akan lamarin da ya saka a gaba, Allah ya biya masa bukatunsa. 2000 daga malamin kurami, kai din ma Allah ya biya mar bukatarsa. To kai malamin kurami ka tashi, okay, mantawa nayi da muka bada nawa da na alaran ma bamu sa malamin kurami. Shi sa shi ba yanzu da ya tashi bai saka mu ba. To Allah saka da alheri malamin kurami. 500 Allah ya yi min damuwata, 20,000 daga wani bawan Allah ya ce a sa asusun marayu, 500 da taliya katon ɗaya, da kafariso katon ɗaya a bawa marayu, 2000 Allah ya biya min buƙatuna na alkhairi. To sai masu addu'o'i, akwai shine ko gudunmawa 5,095 daga kurame suka ce a sa asusun marayu ai musu adda. To kurame, kuna sama kuna kallon mu ko kuna jin mu, ana nuna muku zai muku bayani wannan cewa na ce Allah ya biya muku buƙatunku na alheri, Allah ya ba ku nasara a rayuwarku, Allah ya sa duk abin da kuke so a wajen Allah, Allah ya ba ku duniya da lahira. 500 daga wani kurma, na ga karatu ina buƙatar addu'a. Okay, ya gama karatu shi kurman. To kai kurma ka gama karatu ai sai aiki kuma, ko wani irin aiki yake ba kurma? Na'am, a makarantarsu ko university ya gama. To kai yanzu kamar wani aiki kaga ya dace kurma yayi, da akwai su da yawa ko wanda ba sa buƙatar? To ba mu sani ba ne. 100 daga Umar Zawiya ko nan, 100 ce. 1000 daga wani bawan Allah ya ce Allah ya biya masa buƙatunsa, sai 100 daga Umar Zawiya Musa, Allah ya biya mu buƙatuna. Akwai masu butoci ƙur'anai 200, 100, lufayu da dai kayayyaki, duk ai musu addu'a. To Allah ya biya wa kowa buƙatarsa ta alkhairi, Allah kuma ya amsa mana buƙatunmu na alkhairi, Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa, ya ba mu kyakkyawan rayuwa, ya ba mu kyakkyawan makoma, ya sa mu gama da duniya lafiya. Alhamdulillah, yau za mu rufe tafsiri. Dubu 4,800 daga gidan Alhaji Doma. mata da suke zaune a gurin suka turo, Allah ya saka musu da alheri. Yau zamu rufe tafsiri insha Allah, saboda tafiya Umara da zami ranar Laraba, da an sa Asabar ne, sai muka bari a rufe ranar Alhamis, to kuma sai aka ce mana lalle tafiyar nan tana nan Laraba jibi, saboda haka wannan shine dalili da yasa za a rufe tafsiri da wuri wannan shekarar. Haka muna fata abinda muka karanta daidai a tsawon wannan kwanaki 22 Allah ya karba, inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana, ayoyin da muka karanta wanda suka yi kira da ayi Allah ya bamu ikon yi, wanda suka yi kira da abari Allah kuma ya bamu ikon bari, wanda suka yi maganar rahama Allah ya sa mu shiga cikin rahamar, wanda suka yi maganar azaba Allah ya tsare mu, wanda suka yi maganar roko Allah sa duk abin da muka roka na alkhairi a watan nan Allah ya bamu, duk abin da muka nemi tsari a watan nan Allah ya tsare mu. Allah rahmat da kake rabawa a Ramadanan nan Allah ka sa da mu a ciki. Allah wadanda kake wa gafara Allah ya sa da mu a ciki. Wanda Allah yake jin kansu Allah ya sa da mu a ciki. Allah wadannan kwanaki masu daraja abinda ke cikin su na alheri da albarka da jin kai da rahama Allah ka bamu. Allah kurakuran da muka yi duka ka yafe mana. Allah ka biya mana bukatun mu duka na alheri. Allah ka tsare mu daga abinda muke ki. Allah wannan kasa ta mu Najeriya ka yaye mana duk abin da yake damu mu a cikin ta, na masifu da tashin hankali da kashe-kashe da tashin hankali. Allah ka inganta mana tattalin arzikin wannan kasa ta mu. Allah ka zauna wa da wannan kasa ta mu lafiya. Allah ka ba mu fahimtar juna. Allah shugabannin mu waɗanda suka gama Allah ka ba su nasara a gaba, waɗanda kuma za su hau Allah ka ba su nasara a cikin aikin da za su kama. Allah ka hada su da mashawarta na kwarai. Allah muna roƙonka rayuwarmu ga baki ɗaya kai mata albarka. Allah ƴan kasuwarmu da suke kasuwanci ka sa musu albarka a kasuwancinsu, wanda suke kiwo da noma Allah ka sa musu albarka a kiwonsu da nomansu, ma'aikatanmu na gwamnati da masu kaki da waɗanda suke aiki daban-daban Allah kowa ka tsare shi ka biya mu bukatunsa na alheri, masu ciwuka da rashin lafiya iri-iri Allah ka ba su lafiya, waɗanda suke da lafiya Allah ka sa ka inganta musu lafiya ka sa albarka a ciki, waɗanda suke da ƴaƴa Allah ka sa su zama masu albarka, wanda suke da kangararru Allah ka shirya musu su, Allah waɗanda suka yi aure ka sa musu albarka a cikin aurensu, wanda ba su yi aure ba Allah ka hada su kowa da nagari. Allah muna roƙonka ka yaye mana musifa da bala'i da tashin hankali da musifa iri-iri a wannan ƙasa. Allah muna roƙonka rahamarka da afuwarka da jin kanka da alkhairinka Allah kada ka haramta mana. Allah muna roƙonka ka yaye mana dukkan musifa da bala'i. Allah ka ba mu kyakkyawan rayuwa, ka ba mu kyakkyawan ƙarshe, ka ba mu kyakkyawan makoma, ka sa mu gama da duniya lafiya. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك من كل خير سألك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وما قضيت لنا من قضاء فاجعل عاقبته رشدا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مآدنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مسيرنا. اللهم نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.
Thank you.